فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوهى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف بي فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مصا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka da wannan yammaci na ranar Asabar 23 ga watan Safar miladiya ta 2129 Hijira ta 1429 wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 3 miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sharif da Ahadith As-Sabit. Wannan kuma shi ne darasinmu na nawa na 66 kuma muna nan cikin hadisin nan dogo hadisin tafiyar annabi Musa alaihi salam zuwa ga annabi Khidr alaihi salam a wancan sati da ya gabata mun kawo maganganu guda biyu dangane da matsayin shi Khidr alaihi salam waliyi ne ko annabi ne wanda muka kawo hujjojin kowane bangare daga ƙarshe muka rinjayar da kasancewarsa annabin Allah ne daga cikin annaba wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko a wannan lokacin ya ba su annabci. Mun kawo dalilai waɗanda suka tabbatar da haka. Mas'ala ta biyu wacce za mu naƙasa ta a yau ita ce mas'alar shin yana nan da rai ko ya bar duniya, wanda ita ce mas'ala ta biyu da take da alaƙa da wannan hadisi kai tsaye. A nan ma an kasu gida biyu, akwai waɗanda suna ganin yana nan da rai tun wancan lokaci kai tun ma kafin wannan lokaci, akwai wanda suke ganin yana daga cikin ƴaƴan da annabi Adamu ya haifa. Saboda haka tun daga zamanin annabi Adam har yau yana nan da rai a duniya bai mutu ba. Akwai waɗanda suke ganin a'a ya zo ne gabanin annabi Nuhu alaihi salam, duk da baya daga cikin tsatsan ƴaƴan annabi Adam kai tsaye, to amma ya zo a zamanin annabi Nuhu, don haka yana nan da rai har zuwa yanzu. To galibi waɗanda suke bin tafarkin sufanci su suka fi yarda da wannan magana. Sai kuma aka samu wasu waɗanda su ba su kayan bane da kankara kuma suna da wannan yadda da maganar cewa Hijir yana nan da rai har yanzu, waliyi ne kuma daga cikin waliyai ba annabi bane. Kuma an samu wasu ma waɗanda suke ƴan damfara ne sun ci gaba da yayata wannan maganar da yayata ta domin su yi da'awar wasu maganganu da za su kawo cikin musulunci su ce a bakin Hijir suka ji. Ibnu Jawzi wanda ya yi littafi kacokam akan wannan mas'ala kuma ya yi ƙoƙari ya fito da dalilai masu ƙarfi waɗanda suke nuna cewa shi wannan bawan Allah baya duniya, Allah ya karɓi ransa. Daga cikin irin maganganun da Ibnu Jawzi yake faɗa a wannan littafin nasa, yana cewa an ruɗi mutane da dama waɗanda ba su da cikakken hankali suka yarda da cewa Hijir yana nan da rai har zuwa wannan ranar mu ta yau. Yake kuma suna ruwaito labarai da hikayoyi daban-daban cewa Aliyu ɗan Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda, sun haɗu. Kuma Umar ibn Abdul Aziz, wannan khalifan na daular Bani Umayyata wanda ya adalci wai shi ma sun haɗu. Kuma da dama daga cikin mutane salihai bayan Allah sun gan shi ido da ido. Har ma wani wanda bai san abin da ake kira ilimin hadisi ba, ya rubuta wani littafi ya tara maganganu iri daban-daban wanda suke tabbatar da cewa Hijir yana nan da rai. Ibnu Jawzi ya ce wannan mutum da ya yi tambaya game da asani, wato salsalar waɗannan ruwayoyi da ya kawo da bai rubuta su ba. To wannan abu da ya rubuta al'amarinsa ya yaɗu tsakankanin waɗanda suke ƙaryar zuhudu, in ji Ibnu Jawzi, har suna cewa mun ga halliro ko mun tattauna da shi. To waɗanda suke ganin cewa Hijir yana nan da rai har yau, kuma yana nan yana zagaye duniya, yana shiga saƙo-saƙo amma ya fi yawo a cikin jeji da kwazazzabin ramuka da tsakankanin duwar watsu, suna cewa suna da dalilai akan wannan. Dalilansu za a iya kasa dalilansu gida biyu. Dalili na farko shi ne wasu hikayoyi da ruwayoyi da suke ruwaitowa suna jinginawa sahabbai da tabi'ai, da kuma ma wasu da suke ruwaitowa suna jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa ya gamu da annabawa kuma ya gamu da sahabbai da tabi'ai. Idan aka duba cikin littafin Al-Ghunya na Sheikh Abdul Qadir Jilani a juz'inka na biyu shafi na 39 zuwa na 40 ya kawo waɗannan hikayoyi waɗanda ya yi hujja da su akan cewa Hijir yana nan da rai. A nau'i na biyu daga cikin nau'uka biyu da suke hujja da su na dalili, akwai kitsoshi na waɗanda suke jingina kansu zuwa ga zuhudu da bin tafarkin sufanci, suna cewa sun gamu da Hijiru har sun tattauna da shi har ya ba su wasu azkaru da auradu. To tattauna waɗannan dalilai nasu guda biyu. Dalili na farko shi ne dalilin da yake da alaƙa da ruwayoyi da suke jinginawa, wasu suke jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu kuma suna jingina su zuwa ga sahabbai ko tabi'ai. Za ka samu malaman hadisi waɗanda suke masu ido akan fannin hadisi sun yi magana akan wannan ruwayoyi, domin ruwayoyi ne duk da ba su inganta ba. Ibnu Jawzi a cikin littafinsa Al-Mawdu'at ya yi babi akan waɗannan ruwayoyi, inda da ƙarshe yake cewa hadhihi al-ahadithu batila, duk waɗannan ruwayoyi ba ruwayoyi ba ne na gaskiya, ruwayoyi ne na ƙarya. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Al-Manarul Munif, ɗan ƙaramin littafi ne wanda ya magana akan hadisai marasa kyau da ƙa'idojin da ake iya tantance su, yake cewa hadisan da aka kawo wanda suke magana akan Hijir da rayuwarsa, yake dukkaninsu hadisai ne na ƙarya, ba su da asali. Babu wani hadisi guda ɗaya tas da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa Hijir yana nan da rai har yau. Haka shi ma Ibn Kathir a cikin littafinsa mai suna Al-Bidayat wa Nihaya, inda ya magana akan rayuwar Hijir a ciki, ya kawo waɗannan ruwayoyi da hadisai waɗanda ba su inganta ba, sai yake cewa daga ƙarshe, hadhihi riwayatu wal hikayatu hiya umdatu man dhahaba ila hayatihi ila al-yawm, waɗannan riwayoyi da waɗannan hikayoyi da muka kawo su ne madogarar wanda yake riya cewa Hijir yana nan da rai har zuwa wannan ranar. Yake wa kullum min al-ahadith al-marfu'a da'ifatun jiddan la taqumu bi mithliha hujjatun fi al-jidd, yake to duk waɗannan hadisai da suke jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama, Ibn Kathir yake hadisai ne waɗanda suke masu rauni ƙwarai da gaske, babu yadda za a yi hujja a cikin wanda addini ta tsaya da irin wannan hadisai. Haka nan a wani gurin a cikin tafsirinsa barkacin fassara ayoyin da suka zo a game da kissar Khadir yana cewa wa jaa zikruhu fi ba'd al-ahadith wa la yasihu shay'un min dhalika, ambatansa shi Khadir ya zo a cikin wasu hadisai to amma babu wani hadisi da ya inganta daga cikin waɗannan hadisan. Haka nan shi ma Ibnu Hajar al-Asqalani marubucin littafin Fathul Bari sharhin Bukhari kuma marubucin littafin shahararren littafin nan da muka sani Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya kawo maganar Abul Khattab Ibnu Dihya a cikin littafinsa shi Ibnu Hajar da ya wallafa mai suna Az-Zahru An-Nadhr bi Akhbaril Khidr. To a ciki yake cewa wala yasbutu istima'u al-Khidr ma'a ahadin min al-anbiya, babu wani abin da yake tabbatar da cewa Khidr ya hadu da wani daga cikin annabawa illa ma'a Musa, in banda annabi Musa alayhi salam kama qassa Allah ta'ala min khabarihima, kamar yadda Allah ya riga ya bada labarin su. Yace wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihhu minha shay'un. Ibnu Hajar Abu Dihya al-Khattab Abul Khattab Ibnu Dihya yake cewa dukkan wani abin da aka ruwaito na cewa yana nan da rai to babu wani abin da ya inganta daga ciki ittifaqi ahli al-naqli, dukkan masana ilimin hadisi sun yi ittifaqi akan wannan. Wa inna ma yadhkuru zalika man yarwi al-khabara wa la yadhkuru illatahu, wanda zaka ga yana kawo irin wannan labaran inji Ibnu Dihya yake sune waɗanda suke kawo labarai ba tare da suna ambaton illa labarin ba, imma li kaunihi la ya'rifuha ko dai kasancewarsa bai san illar ba, wa imma li wuduhiha inda ahli al-hadisi ko kuma yayi shiru saboda malamai sun san illar wannan labarin. To kusan dukkan wani wanda yake da'awar cewa Khidr yana da rai zaka samu ya kudundina ne da waɗannan labarai da waɗannan hadisai waɗanda malamai suka ce ba su inganta ba. Saboda haka za mu ga da dama daga cikin malamai masana wanda duniya ta amince da iliminsu, da dama daga cikinsu sun tafi akan cewa Khidr ya mutu ba ya da rai a yau. Daga cikin irin waɗanda suka tafi kan wannan batu kusan akwai Imam al-Bukhari shugaban malaman hadisi marubucin littafin as-sahih, haka nan akwai Ibrahim al-Harbi ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad, yayin da aka tambaye shi game da cewa Khidr yana nan ko baya nan sai Ibrahim al-Harbi yake cewa man ahala ala gha'ibin lam yantasif minhu wa ma alqa hadha bayna an-nas illa shaytan, wanda duk ya tashi faɗar hujja sai ya faɗi hujjar sai jingina ta zuwa ga wani wanda ba za ka gamu da shi ba, ba za ka ganki ba, yake to wannan bai so adalci ba. Mutumin da zai kawo magana ka ce ina hujjar sai ce halin da ya gaya masa, to kaga wannan bai so adalci ba, sai ya gaya maka wanda za ka iya zuwa ka tuntuɓe shi ka ce maganar nan da aka faɗa kai ka faɗa ko ba kai ka faɗa ba. To shi ne Ibrahim al-Harbi yake cewa babu wani wanda ya jefa wannan magana cikin jama'a face shedan. Haka nan wannan shi ne ra'ayin Abul Khattab Ibnu Dihya al-Andalusi, haka nan shi ne ra'ayin Abul Husayn Ibnu al-Munadi wanda har littafi ya yi akan wannan, yake cewa bahattu an ta'mir al-Khidr na yi bincike na zurfafa bincike game da shin Khidr yana nan da rai har yau, wa hal huwa baqin yana nan har yanzu am la ko baya nan, fa idza aktharu al-mughaffalina muftaruna bi annahu baqin, sai na samu da dama daga cikin shashashan mutane, haka yake cewa shashashan mutane sun dauka cewa yana nan min ajli ma ruwiya fi zalika, saboda abinda suka ga ana ruwaitowa dangane da haka. To haka nan zamu ga Ibn al-Jawzi kima halittafi yayi musamman akan wannan, ya kawo hujjojinsa masu ƙarfi ƙwarai da gaske wadanda suke nuna cewa Khidr ya mutu. Haka nan Al-Qadi Abu Ya'la babban malamin nan na mazhabar Hanabila kima ya kawo dalilai daban-daban wadanda suke nuna cewa ainihin Al-Khidr baya duniya. Haka nan Abu Hayyan al-Andalusi mai tafsirin Al-Bahr al-Muhit kima da ya zo a tafsirinsa ƙarƙashin waɗannan ayoyi dalilan da ya kawo kenan waɗanda suke nuna Khidr ya rasu. Haka nan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah littattafai daban-daban cikin littattafansa a cikin majmu'ul fatawa, haka nan kuma a cikin littafin sa Minhajus Sunna Nabawiyya da wasu daban yayi kanana ta maganar cewa ya rasu, ya kawo kuma dalilai da suke tabbatar da haka, har yake cewa wasawabu alladhi alayhi muhaqqiqu al-ulama anna Ilyas wal Khadir mata, sai magana ta gaskiya, magana ta daidai wacce malamai masu bin abu kike da kike suke kanta, ita ce ta cewa Khadir da annabi Ilyas sun mutu. Haka na Ibn al-Qayyim wato almajirin sa mai biyayya ya jingina wa malamin sa Ibn Taymiyyah cewa ya wallafa wani juzubi na musamman wanda yake magana akan cewa Khadir ya rasu, shi ma Ibn al-Qayyim ya tafi akan wannan magana. Haka nan fitaccen malamin nan Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani marubucin littafin Bulughul Maram, shi ma a littafin da yayi musamman akan wannan mas'ala mai suna Az-Zahrun Nadhr, yana nan a littafin Abu Jayfi Salah Maqbul ya yi tahqiqin sa, ana kuma samun sa a cikin wannan littafi. Ya kawo dalilan bangarorin guda biyu, sai da ƙarshe ya rufe maganar sa shi Ibn Hajar, yake cewa wallazi tamilu ilayhi an-nafs min haythu al-adillati al-qawiyya, maganar da lai tafi nutsuwa, tafi karkata zuwa gare ta ta fuskar karfin dalilai, khilafa ma yaqiduhu al-awam, yace maganar da take sabanin abinda gama garin mutane suke dauka a matsayin aqida min istimrari hayatihi, da cewa rayuwarsa tana nan har yanzu. Haka nan daga cikin malaman da suke bincike zulfa akan sha'anin Khadir akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shantiti mai littafin Adwa'ul Bayan, shi ma a tafsirin sa a suratul Kahfi ya kawo dalilan inda ya tabbatar da annabcin sa, sannan kuma ya tabbatar da mutuwar sa. To dalilan da suke nuna cewa Khadir ya mutu kamar yadda annabawa da suka gabace shi suka mutu, ali dalilai ne masu yawa kwarai da gaske. Idan mutum yace zai bi su keke da keke ya lissafa su, to zai jima yana lissafi. Don haka za mu faɗi kaɗan daga ciki. Daga ciki akwai faɗar Allah maɗaukakin sarki, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda haka in littafa hum al-khalidun, ba mu sanyawa wani mutum gabaninka ya dawwama ba, a ce kai idan har ka dawwama, idan kai ka mutu su za su dawwama, ma'ana su Allah maɗaukakin sarki zai ja rayuwarsu, ba zai karɓi ransu ba, su ma za su mutu. Ibn Kathir ya ciro magana daga Ibn Jawzi, yana cewa fal Khadiru in kana basharan, Khadir in har mutum ne, faqad dakala fi hadha al-umum la mahala, ya shiga cikin wannan gamammiyar hujja babu ko shakka. Dan Allah ya wa ma ja'alna li bashari, in shi mutum ne ya shiga karkashin wannan, wala yajuzu taqsisuhu minhu illa bi dalilin sahih, bai halatta a keɗe shi ba a fitar da shi daga karkashin wannan aya sai idan akwai wani dalilin sahihi. Kuma ardafa Ibn Kathir qailan, sannan Ibn Kathir ya ci gaba da cewa wal aslu adamuhu hatta yathbut, asali kuma shine babu dalilin har sai an same shi, walam yuzkar ma fihi dalilun ala at-takhsis amma qulna yajibu qabuluhu, babu wani wanda ya taba kawo wani dalili wanda yake nuna cewa an kebance Khidr daga cikin gamammiyar wannan da aya, wanda zai iya kawo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya zama wajibi a karba. Al-Allamatu Shantiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa inda Allah yake cewa ma ja'alna li basharin, libasharin wannan kalmar libasharin nakira ce fi siyaqin nafi, nakira ce a cikin salo na kore zanci, wanda idan nakira ta zo a irin wannan siga ta korewa a gurin malamai na lugha da gurin malamai na usul gaba daya, suna cewa tufidul umum, tana nuna game kowa da kowa, saboda haka nan ta kunshi dukkan wani wanda yake mutum ne. Saboda haka kenan a wannan aya an korewa kowane irin mutum dawwama gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Khadir kuma mutum ne wanda yake gabanin sa sallallahu alaihi wasallama. Da a ce ya sha wannan ainul hayati da suke cewa, to da ya rayu ya dawwama har zuwa tashin kiyama, kuma da haka ta faru, to da waccan aya bata gaskata ba, tunda zai zama akwai wani da Allah ya sa wa dawwama har zuwa tashin kiyama. Alhalin kuwa wannan aya ta fi komai zama gaskiya, saboda haka ita ce take nuna cewa babu wani da ya dawwama ko zai dawwama bayan gabanin annabi ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan dalili na biyu, hadisin da muka karanta a cikin Bukhari cikin wannan littafi Kitabul Ilmi, inda muka karanta babu tsamari fil ilm, ha Muslim ya rawaito shi a cikin Fadailus Sahaba, hadisin da yake cewa ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahadun. Bani labarin daren nan naku, domin a hakika bayan shekara ɗari babu wani wanda zai wanzu a doron ƙasa wanda yake a kanta a yau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbansa cewa kun ga daren nan da muke ciki, bayan shekara ɗari babu wani wanda zai wanzu a doron ƙasa wanda yanzu yake rayuwa a ban ƙasa. Wannan hadisi Abdullahi ɗan Umar, kamar yadda muka karanta a lokacin da muka karanta hadisin, ya fassara shi yake cewa la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahri al-ardi ahadun yuridu bidhalika an yankharima dhalika al-farq. Wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wanda zai wanzu wanda yake doran ƙasa a yau, yana nufin wannan al-qarni, wannan ƙarni zai wuce, wato al-ummar wannan za ta kare. Haka Ibn Umar ya fahimci hadisin. Hadisin Jabir, Allah ƙara masa yarda, wanda yana cikin sayo Muslim, ya fi fito da matsalar ƙarara, inda manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin ya bar duniya da wata ɗaya yake cewa ma min nafsin manfusatin al-yawma ta'ti alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma idhin. Manzo Allah yake babu wata rai da take numfashi a yau wanda shekara ɗari za ta zo mata tana nan da raita. Kaga wanda ya fito da maganar ƙarara. Yasa Imam al-Aluti ko al-Aluti mai littafin Ruhul Ma'ani, tafsirin Ruhul Ma'ani, yake cewa wannan hadisin ya fi kowane hadisi ƙarfin da har za a iya mata ainihin tawili. Haka nan lokacin da aka tambayi Imam al-Bukhari game da Khidr da Ilyasu, aka ce shin suna nan da rai har yanzu, sai Imam al-Bukhari yake cewa كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكم فذكر الحديث يتي هذا اي wannan magana ta zama daidai alhalin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ba da labarin wannan dare naku babu shekara 100 idan ta zo ba za a samu daya wanda yake dare a yau ba yana dare a wannan lokaci. Kaga wannan magana ce wanda Imam al-Bukhari ya faɗa, ya yi hujja kuma da wannan hadisi. To kaga wannan hadisi ƙarara yana nuna cewa Hijr da yana nan da rai a doron ƙasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana. To da ya mutu bayan wannan shekaru 100 sun kare, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar da ba za ta tashi ba, ya ce babu wani wanda yake da rai yake numfashi a doron ƙasa face bayan shekara 100 ba za a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba. Saboda kaga ake duk waɗanda suka riƙa cewa sun haɗu da Khidr bayan wannan shekara 100, wannan hadisin yana ƙaryata su. Qurtubi mai littafin Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, duk da cewa yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan cewa Khidr yana nan da rai, to amma da ya kawo wannan hadisi sai yake cewa innal haditha mimma yaqdi li mawt al-Khidr alayhi salam al-an. Wannan hadisi yana daga cikin dalilan da suke hukunta cewa Khidr a yanzu ya mutu shi da kansa. Yake faɗa wajen sharhin wannan hadisi, yake cewa qala ulama'una, malaman mu sun ce, wa hasilu ma tadammanahu hadha al-hadith annahu alayhi salatu wa salam akhbara qabla mawtihi bi shahr. Abinda wannan hadisi ya kunsa, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada labari kafin mutuwarsa da wata daya, yake cewa dukkan wani dan adam wanda yanzu yake doran kasa to shekarunsa ba za su wuce shekara 100 ba, saboda ya ce ma min nafsin manfusati, bayan shekara 100 ba za a same shi a doran kasa ba. Dalili na uku, hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma yana cikin sahihaini, Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yakin Badar ya ɗaga hannu yana addu'a, yayin da ya ga ainihin dandazon kafirai sun ninka su wajen gida uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma in إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يا الله وأن نسألين جماعة دمكي تتلد دمكي تلد إن هركها لكاسو تؤدينا بوتا مكا أدولا كتا أدينا بوتا مكا أدولا كتا دا أتي خضر يلا نندلي فاقا قودا أنهلك وأن ننسها بي تليئكو لقوم شاء بقل قودا قوم شاء أكو ولنسكي تلد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باقا أدينا بوتا وأن لما ثم ذا أتي أي خضر يلا نس zai ci gaba da bautar Allah shi kuma manzo Allah ta inda an halaka waɗannan to an daina bauta masa a doran ƙasa to kaga ya nuna kenan babu wani wanda zai garke ko kuma zai abin da za a same shi ci gaba da bautar Allah bayan waɗannan bayan Allah su an kafe su a wannan yaki. Babu shakka rashin zuwan Khadir zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Annabi mubaya'a yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin sahunsa a fita jihadi da shi yana daga cikin ƙwararren dalilai waɗanda suke nuna cewa ya mutu inda yana da rai ya kamata ya zo wa Annabi tafa a yi sallah da shi a masallacin Annabi a yi sallah da shi a masallacin alfarma na Makka a fita jihadi da shi ya zauna majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata hadisi domin da yana da rai dole ya zo dole yazo ya nuna imanin sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi biyayya ya kace fadi kulli ma ba'akum la tu'minuna bi wala tansurunna qala aqrartum wa aqastum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Allah yake cewa ka tuna lokacin da muka riki alkawarin mu daga annabawa cewa saboda abinda muka baku na littafi da hikima to idan wani manzo yazo muku yana gaskata abinda Allah ya baku na littafi da annabi lalle za ku yi imani da shi kuma lalle za ku taimaka masa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bayyana lalle annabawa in suna da rai a lokacin tilas ne su zo su yi imani da shi tilas ne su zama cikin mataimakansa. Kala Allah ya ce a aqrartum kun yi ikrari da wannan wa aqastum ala zalikum ithri kun dauki alkawarina akan wannan qalu suka ce aqrarna mun yi ikrari da wannan mun yadda. Kala ubangiji yake fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina cikin masu shaida. Kaga anan kamar yadda sayyidina Ali da Ibn Abbas Allah ya kara musu yarda suke cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan min al-anbiya'i illa akhadha alayhi al-mithaq, babu wani annabi da Allah ya aiko cikin annabawa fate ya karbi alkawari daga wajen annan annabi la in ba sai Allah ya karbi alkawari daga wannan annabi yake da shi har idan Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wannan annabin yana da rai zai zo yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma zai taimaka masa. To kaga Khidir idan ya kasance annabi ne ko wali ne ya shiga karkashin wannan alkawari da sai yana da rai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to da mafi daukakar darajar sa sai ne yazo ya zube gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da abinda Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sako ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abokan gabansa domin in har idan ya kasance waliyi ne in shi yana jin waliyi ne to sayyidina Abubakar ya fito da takan domin siddiqai suke so ne sama a cikin waliyai fa siddiqu afdalu minhu salam ya fito falala. Annabi kuma yana cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da Annabi Musa yana nan da rai to da babu abinda zai wadaci wannan zai wadaci su face ya zo ya zama cikin mabiyana. To kaga duk waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa Khadir baya duniya dan inda yana duniya ya kamata a same shi anan. Ibn al-Jawzi yana cewa dalilin da yake nuna cewa a baya nan a wanje a yanzu a cikin duniya yake cewa abubuwa hudu ne, na farko alqur'ani, na biyu sunna, na uku kuma haduwar malamai da suke da kikin al'amura, na hudu kuma ainihin amfani da hankali shi kansa zai iya nuna maka cewa Khadir alaihi salam Allah ya karba abinsa. Yake amma dalili wanda za mu iya kawowa na hankali wanda suke nuna cewa Khadir baya nan baya da rai yake guda goma ne sai ya kawo su daga cikin dalilan da ya kawo yake cewa daga cikin waɗanda suke cewa yana nan da rai suna cewa Annabi Allah ya haɗu
fito dan ba gaskiya ba magana cewa take ba gaskiya ba saboda idan annabi adam ya haife shi ibnu jawzi a zamanin sa yace kaga a yanzu shekarar ta 2600 kenan a zamanin ibnu jawzi ke shekara 2600 kenan yace a al'ada dan adam baya rayuwa shekara 2600 to yanzu kaga ya zama 7000 kenan sannan yace abu na biyu da ace dan annabi adam ne kai tsaye ko shine dan sa na hudu ko wato jikan sa na hudu kamar yadda suke cewa ko kuma shine wazirin zulkarnaini wanda suke cewa wazirin zulkarnaini ne to da ace wannan maganar gaskiya ce to da wanda zai ganki sai ya ganki da girman halitta mai ban tsoro ta wajen tsawo da fadi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya halitta Adam khalaqa Allah Adam tuluhu 60 zira'a Allah ya halitta annabi Adam tsawon su tsani 60 tsani nawa ne yanzu tsawon wanda ya kwatso zai kai tsani nawa ha kai bakwai zai tsawo bada yawa kuma bai shi goma kama da wani akwai wani wanda ya kwado a duniya yana nan ana tayawo da shi ana nuna shi a TV ya kwado a duniya shi ba ya tafi shi ba saboda kawansa babban in abin da yake samun matsala in yana buƙatar ya shiga tufa ba ce kaga ba zai yi shiga ba don haka sai dai ya aiki wani sai zai to masa don haka a mota ma yanzu yana kokawa ya rubuta takardu zuwa kamfanin sarki da daban a duniya cewa a yi motar da zai iya shiga saboda kuma a kurkura da ɗaukar ba zai iya shiga kowace irin motar da adam yake shiga ba ya rubuta kukansa cewa shi ma mutum kata a yi la'akari to mu kaddara wannan ya yi samu goma to annabi adam tsawonsa zira'i 60 ne فسيلة من ذا الله كيف لم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن فسوف يقول لكم متعني سنة تلقوا عرفك ذو يد مثل ينزهتا هذا مو أيد الله فعلها لسا مو ينزعوا دميلا فهو هذا كان سجاء الجنة كما ذا أبيدا مو يد أسهل لسا أبيدا مو يد أسهل لسا أبيدا مو يد جندما ذا أبيدا فهذا أتي dan annabi adam ya kamata ya zama jindume ne ko to duk waɗanda suke ba labarin sun gaske ba wanda yake ya ga wani jindume ba duk labarin da garanta ba wanda zai ce ba kamata a ce ya ga wani mutum mai ban tsoro tunda halitta ta tuna jira'an ka ganki haka a gaban ka to duk wani aljani ba dan mutum ne dan sai dan annabi adam ne ba aljani bane ba a ce rikida ya motsi ya matse ya dawo kamar kowa sau ɗan annabi adam ne ba aljani su ne yake cikin halitta amma mutum baya wannan sannan ya kuma yake daga cikin dalili na hankali da a ce a Khadr ya rayu gabanin annabi Nuhu alaihi salam har kuma ya zo ya halarci zamaninsa to da an shiga jirgin ruwan annabi Nuhu da babu kuma wanda ya taɓa kawo mana labarin cewa an gudu da shi an tsira kuma har ila yau wani dalilin malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa annabi Nuhu yayin da ya sauko daga cikin wannan jirgin ruwa suka kafa gari daga baya Allah ya karɓi ransa shi da waɗanda suke tare da shi sannan kuma zurriyar waɗanda suke tare da shi duk gaba ɗaya Allah ya karɓi ransu babu wanda zurriyarsa ta wanzu sai saura sai annabi Nuhu alaihi salam dalilin kuwa faɗar Allah da yake cewa wajen Allah zurriyatahu humul zafir muka san da zurriyarsa su ne waɗanda suka yi saura kaga a cikin nan inda yana nan shi ma da ya tafi sannan yin jauzi ya ci gaba da kawo dalili na hankali yake to sannan bayan haka da a ce gaskiya ne akwai wani mutum daga cikin annabi Adam da ya rayu tun lokacin da aka haife shi kuma ya ci gaba da rayuwa har zuwa Allah ya nufe ƙasa an haife shi tun gabanin annabi Nuhu sannan kuma zai ci gaba da rayuwa har Allah ya nufe ƙasa to da dan dai wannan ya zama daga cikin manyan ayoyi manyan ababen mamaki
da ya kamata a faɗe shi a Al-Qur'ani ko da kaɗai ne. Yanzu yana daga cikin manya-manyan ayoyin da suke nuna rububiyar Ubangiji. Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗi wanda ya raya shekara 50 a bashi ne annabi Nuhu. Ya faɗi wannan a matsayin aya shekara 50 a bashi 1,000. To ina ga wanda za a raya shi har zuwa Allah na ɗaya ƙasa, kaga shi ya kamata a ce an ba mu labari don mu ƙara kasancewa da cewa eh lallai akwai abin mamaki cikin wannan. Shi yasa Ibrahim al-Harbi yake cewa wannan batun cewa Qadr yana nan da rai wata magana ce da ke ɗan jefa ta tsakanin mutane. Sannan Ibn Jawzi yake cewa babban abin da masu cewa yana nan da rai suke riko da shi na hujja shi ne labarurrukan da ake bayarwa cewa wane ya gan shi, wane ma ya gan shi, wane ma sun haɗu a guri kaza. Yake abin mamaki ma'a Adam da ya rayu tun lokacin da aka haife shi kuma ya ci gaba da rayuwa har zuwa Allah ya naɗe ƙasa. An haife shi tun gabanin annabi Nuhu, sannan kuma zai ci gaba da rayuwa har Allah ya naɗe ƙasa. To da dan dai wannan ya zama daga cikin manya-manyan ayoyi, manya-manyan ababen mamaki da ya kamata a faɗe shi a Al-Qur'ani ko da kaɗai ne. Yanzu yana daga cikin manya-manyan ayoyin da suke nuna rububiyar Ubangiji. Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗi wanda ya raya shekara 50 a bashi ne annabi Nuhu. Ya faɗi wannan a matsayin aya shekara 50 a bashi 1,000. To ina ga wanda za a raya shi har zuwa Allah ya naɗe ƙasa, kaga shi ya kamata a ce an ba mu labari don mu ƙara kasancewa da cewa eh lallai akwai abin mamaki cikin wannan. Shi yasa Ibrahim al-Harbi yake cewa wannan batun cewa Qadr yana nan da rai wata magana ce da ke ɗan jefa ta tsakanin mutane. Sannan Ibn Jawzi yake cewa babban abin da masu cewa yana nan da rai suke riko da shi na hujja shi ne labarurrukan da ake bayarwa cewa wane ya gan shi, wane ma ya gan shi, wane ma sun haɗu a guri kaza. Yake abin mamaki shin Qadr yana da wata alama ne da ake gane shi? Ƙarƙari dai ka ce waɗannan mutane sun ga wani, wannan wani ɗin ya ce da su ni ne Qadr. To abu ne wanda yake sananne, ba kowa ba ne in zai magana babu hujja ake gaskata. To wanda ya ga wani, wannan wani ɗin ya ce ni ne Qadr, shi kuma ya gaskata shi, ina dalilin gaskata shi ɗin? Babu dalili. Da shi yasa Abu Hayyan Al-Andalusi ya kawo yake cewa ilmi da kai ƙilhi shahararren malamin nan yana ba da labarin cewa wani shehinsa ya ga halluru har sun mazanta. To sai wani almajirinsa ya ce waye ya gaya masa cewa wannan halluru ne, ta yaya ya gane? Sai malamin ya ce ko ba da wata alama a gokinsa ko a hannunsa ko a tafin ƙafarsa da zai nuna maka cewa shi ne Qadr. Ibn Jawzi yake cewa Qadr ya ce Musa alaihi salam haza siraqu bayni wa bayni wannan shi da lokacin rabuwa ta da kai. Yaya zai yadda ya rabu da annabi Musa alaihi salam wanda yake kalimullahi, wanda Allah ya yi magana da shi ba tare da tabaki ba, ba tare da wasiƙa ba, yace kuma ya zaɓi rabuwa da mutumin da yake ɗaya daga cikin ulul azmi, sannan kuma ya ci gaba da haɗuwa da jahilan bayi, jahilai waɗanda ba sa riƙo da shari'ar Allah, ba sa halatta sallar juma'a, ba sa halatta sallar jam'i, ba sa zuwa majalisin ilimi, ba su san komai na shari'a ba. Sai abin mamaki ne ya bar kalimullahi ya dinga yawo tare da jahilai waɗanda wani cikinsu ma ko alwala bai iya ba balle sallah. Inda ta san yawanci waɗanda suke cewa sun gaishe irin waɗanda suke cewa sun fita kalwa tanjoji sun daina shiga jama'a, ba sa zuwa sallar juma'a, ba sa zuwa jami'i, ba sa zuwa halartar jana'iza, ba sa wani aiki na jama'a, suna can a jeji sai su fito su ce ai a jejin nan suka haɗu da shi. To shi ne wani jeji ya ce yaya za a yi ya ce wa annabi Musa haza siraqu bayni wa bayni kuma ya ci gaba da yawo da waɗannan jami'an. Ya ce sannan kuma al'umma gaba ɗaya ta haɗu ta yarda a kan cewa wannan da zai ce ni halluru ne da zai fito ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza, ba wanda zai karɓi maganarsa. Yaya za a yi hujja da shi a addini? ya ya zamu yi mu gaskata duk wani wanda zai yi da'awar shi fadir ne kuma yace ya ce kaza 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 a karba a matsayin addini shi ba zai yi ba. Ibn Jawzi ya ci gaba da cewa da a ce ya kasance yana nan da rai to da ya fito ya yaƙi kafirai ya yi ribaɗo dako fi sabilillahi da tsayuwarsa a cikin sahu na yaƙi awa guda da halartarsa juma'a ko sallar jam'i ko ya fito ya koyar da mutane ilimi to da ya fi masa falala da albarka da alkhairi da lada a gurin Ubangiji sama da ya dinga yawo a cikin jeji a tsakanin namun daji da dabbobi yana yawo cikin duwar wasu yace babu shakka wanda duk zai ce yana nan da rai amma kuma yana yawo cikin duwar wasu ko tsakiyar ruwa wannan ba karamin suka ma yake yi wa sabir ba yana ma aidan tashi ne in dai yana da rai ai ya kamata ya fito ya aikin alkhairi da zai dinga yawo a cikin jeji yana ga kuma duniyar ga tana buƙatar ilimi tana buƙatar wayar da kai ta fuskar addini tana buƙatar jihadi amma kuma shi ya dinga yawo a cikin jeji yana zama tare da dabbobi yana shiga tsakiyar teku sai dai ya kullo ya ga wannan ya kulla ya ga wancan to wannan babu shakka idan har wani ya faɗa ya jingira wa kabir wannan babu shakka tukansa ya yi ba yabansa ya yi ba. Ibn Hajar shi kansa a cikin wannan littafin nasa Az-Zahrun Nadr yake cewa mafi ƙarfin dalilai ma da za ka iya faɗa dangane da cewa baya duniya na farko inda yana duniya yake shi ma yake ai da ya zo ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu yaya za a duk waɗanda suka gabata shi kaɗai ne aka ba shi wannan rayuwa mai tsawo ba tare da kuma mun ga wani dalili na shari'a da yake nuna cewa shi ɗin ne aka ba wa ba. To kaga wannan dukkaninsu dalilai ne waɗanda za su sanya mutum mai hankali mai tunani wanda yake son gaskiya zai rusuna musu ya yarda da su a kan cewa Khadir baya duniya. Khadir ɗaya ne daga cikin annabawan Allah da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi da hukunce-hukunce na musamman wanda annabi Musa alaihi salam bai san su ba kafin a fassara masa waɗannan hukunce-hukunce. Kuma Khadir Allah ya karɓi abinsa cikin lokaci mai tsawo da ya wuce cewa wani ya ganki wannan ba gaskiya ba ce da awa ce wacce ba ta da dalili amma dai ya zama wannan wanda ya ganki yake ya ganki din wani ne wanda ke dan jefa wa wata magana wata shubha da zai kawo tsakanin jama'a dan ya hana su yi da'a su yi biyayya ga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zama ainihin shaytani ne suke kawata masa abin da yake ba gaskiya ba sai dan ya fito ya ce ni ne Khadir shi kuma saboda kasance ce ya yarda shi ne da tafiyar cewa ya ga Khadir. Amma batun cewa sun gamu da Umar ibn Abdul Aziz wannan ba babu hujja. Na farko ruwayar da aka ruwaito ruwaya ce mai rauni saboda a cikin salsalar ruwayar akwai wani mutum da ake kira Muhammad ibn Abdul Aziz al-Radli wanda Abu Hatim yake cewa kana indahu gara'i har kullum yana kawo bakin abu waɗanda ba a san su ba walam yakun indahum bil mahmud. Abu Hatim yake ba mutum ne da malamai suke yaba masa ba huwa ila dafi ma huwa ya fi kusa da rauni. Haka nan Abu Zur'a shi ma yake wannan mutum laysa bil qawi ba wani ƙarfa bane a ilimin hadisi da saboda haka kaga ba wanda za a karɓi ruwayarsa bane banda shi akwai Damra ibn Rabi'a a cikin salsalar wato kissar ganin Umar ibn Abdul Aziz wato wannan kissa yana kawo ta cewa Umar ibn Abdul Aziz wata rana an ganshi ya fito daga masallaci sai aka ga wani mutum ya riƙe hannunsa suna tafiya aka rasa waye sai daga baya ake tambayar sa sai yake cewa ai halliru ne suka haɗu da su. To kaga wannan kissa bata inganta zuwa ga Umar ibn Abdul Aziz ba kuma abun mamaki su waɗanda suke hujja da wannan kissa sun fa yi fantakali da hadisai sahihai a cikin Bukhari da Muslim sun ce ba za su yi aiki da su ba a fuskar aqida a babin aqida suka ce saboda akhbaru ahad. To amma kuma a irin wannan mas'ala wato ita ma tana da alaka da aqida sai suke rike hadisin ba da bai inganta ba ka duba ka ga irin wannan wato kwa matala. Saboda haka dalilan da suke nuna Khadir ya bar duniya suna da yawa daga cikin waɗanda suka rubuta waɗannan dalilai akwai Sheikh Aminu Shankiti gabaninsa akwai ibn al-jawzi kamar da muka fada a cikin littafin sa ibn hajar a cikin az-zahr an-nadr ya kawo shi da dama sannan kuma ibn al-qayyim a cikin al-manar al-munir shi ma ya kawo gabanin sa malamin sa ibn taymiya a cikin fatawa da cikin manhaj as-sunna ya kawo ibn taymiya akwai wani wata fatwa wanda tana cikin majmu'ul fatawa wanda aka yi masa aka ce an yi masa yake yana nan da rai to wannan fatawa shi kansa wanda ya tattara fatawoyin ya ce shi ne haka ya tsinci wannan an jingina wa ibn taymiya wato shi kansa ya yi tattar wannan fatawa a ce ibn taymiya da ya yi ta dalili kuwa na ɗaya saboda ibn taymiya a cikin wannan majmu'ul fatawa ɗin akwai gurare daban-daban da aka yi masa tambaya ya ce baya da rai har ma ya yi rubutu a kan wannan sannan dalili na biyu a wasu littafan nasa kamar cikin al-Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah a ciki nan ma ya ƙara tabbatar da cewa maganar da malamai masu bin abu ƙeƙe-ƙeƙe suke kanta cewa Qadr baya duniya ya mutu ya tabbatar da wannan a cikin al-Minhaj as-Sunnah sannan Ibn al-Qayyim a cikin sunayen littafan da Ibn Taymiyyah ya rubuta ya kawo sunan littafin yake cewa ya rubuta ar-Risala fi wafati al-Qadr ya rubuta risala da yake tabbatar da cewa Qadr ya mutu sannan shi kansa Ibn al-Qayyim din abin da ya tafi a kansa kenan wanda shi ne almajirinsa da ya fi kowane almajirin cikin almajiransa kusanci da shi da duk waɗannan dalilai su suke nuna cewa wannan fatawa da ake jinjina Ibn Taymiyyah ba ta inganta ba to wannan kaɗan kenan daga cikin dalilai in ana so a duba dalilan a iya komawa shi wannan littafin sannan wannan ɗaya ne daga cikin marubuta wanda ya rubuta wannan matsala ɗin a cikin littafin sa tafsir al-asas fil fikr as-sufi da tafsir Dr. Muhammad Ahmad Loh ɗaya ne daga cikin masu karantarwa masu wa'azi mutumin Senegal ne ya yi karatu a jami'ar Islamiyya kuma wannan littafin naki littafi ne wanda ya rubuta shi lokacin yana bincike wanda a dalilinsa aka ba shi mataki na master LA to banda wannan sai magana ta biyu mas'ala ta uku kenan ba ta biyu ba ta farko maganar a annabcinsa ta biyu maganar rayuwarsa ta uku yadda masu bin hanyar sufanci suke amfani da ƙissar Qadr wajen batun ilimin baɗini wato mutum ya yi ta aika-aika idan kai masa magana sai ya ce shi ilimin baɗini yake aiki da shi kai na zahiri kake aiki da shi ashe ba za a yi wa shehi inkari ba saboda shi yana bisa tafarkin al-Qadr da haka shi ba a masa inkari ko da kuwa ka ganshi yana yin abin da ya saba wa shari'a a zahiri ka ganshi yana shan giya ka ganshi da matan da ba naki ba ka ganshi yana tata ka ganshi tsirara duk a halin da za ka ganshi bai kamata ka yi masa inkari ba saboda shi kan tafarkin Qadr yake kai kuma kana kan tafarkin Annabi Musa to da a ce duk al'ummar musulmi za su yi aiki da wannan kissa a bisa fahimtar da sufaye suka yi mata to da musulunci ya lalata da babu wani abu sunansa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da kowa ya ga dama sai ya yi aika-aikar da yake to yayi ta'asa yayi ta ɓargagar da ya ga dama in ka taɓa shi sai ya ce shi yana kan tafarkin Qadr ne hallire yake kan tafarkinsa kai kuma kana kan tafarki Annabi Musa ko a je na to wannan magana ce wacce take ba ta da ba ta gaskiya ba ce magana ce wacce take ba ta inganta ba bai kamata a saurare ta ba Sheikh Abdulrahman Dimashqiya ɗaya daga cikin waɗanda suke rubuce-rubuce musamman akan ƙungiyoyi ko ɗariƙo waɗanda suke fassararru kamar ɗariƙun sufaye da ɗariƙun da addinin Shi'a sauran fantalalle hanyoyi waɗanda aka ƙirƙiro yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rubuce-rubuce a yanzu in ka shiga intanet za ka ga ana sufaye suna ta zagin su da ƴan Shi'a saboda ya matsa musu a duniya ya rubutu akan wannan ya ba su ansa ta fuskoki tara ban sani da lokaci zai bamu dama ba zai bamu ban faɗi tara ko amma za mu faɗi wasu daga ciki Hujja ta farko yake cewa aduba za a ga annabi Musa alaihi salam ya san matsayin Khadir a ilimi, kuma ya san cewa yana da wani ilimi da ya fi nasu, kamar yadda ya zo a cikin hadisi bala lokacin da aka sai ayyun nasi a'lamu, wanda mutum da ya fi ilimi sai ya ce ana, ko sai ya fi Allah ya saba shi da wannan da bai mayar da ilimi zuwa gare shi ba, sai ya ce da shi bala abdina Khadir ko li abdin bi najma'il bahrain huwa a'lamu minka, kamar yadda ya zo a wata riwaya huwa a'lamu minka. To kaga annabi Musa alaihi salam ya san matsayin Khadir tun kafin ya gamu da shi. To kaga kowannan kawai zai sa shi idan Khadir ya yi abu kada ya masa inkari, saboda ya san ya fi shi ilimi. Amma duk da haka, duk da ya san matsayinsa, Allah ya ce huwa a'lamu ko minka, duk da ya san haka amma sai da ya masa inkari, sai da ya masa inkari. To su kuma waɗannan da suke cewa ba za a yi wa shehi inkari ba, waye ya ba da labarin cewa shehi ɗin nan sama da kowa ke a ilimi, waye ya faɗi matsayinsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi matsayin ainihin Khadir alaihi salam? Babu, kowa sai dai a yi tsammani. Babu abinda za a iya kawowa na nassin Alƙur'ani ko sunna da ya faɗi matsayin wannan shi ne wannan sunan da ake ji a kansa. Saboda haka annabi Musa alaihi salam ya san matsayin Khadir lokacin da ya gamu da shi, amma duk da haka kuma ya yi masa inkari. Abu na biyu, abinda Khadir ya yi aiki da shi ko ya aikata shi ne da umarnin Allah, kamar yadda ya gabata a wancan darasin inda muka yi magana a fadar Allah wa ba su alfuhu an amri, wanda malaman tafsiri suka tafi a kan cewa amri a nan ana nufin wahayi, wato ba umarni na mai aiki da shi ba, wahayi mai aiki da shi. Domin ba zai yiwu ba a hankali kawai saboda wani ijtihadi ko wani abu ko wani ilhami kawai a ce Khadir ya kama ya murɗe kan wani yaro ya kashe shi ba tare da yana da wani wahayi wanda zai nuna masa tabbas yin haka daidai ba ne. To su waɗanda za su dinga yin abinda suka ga dama na taɓargaza, wani umarni suka samu daga Allah wanda yake nuna cewa su yi wannan abin da ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya saba wa hanin Allah da manzonsa, ya saba wa wannan addinin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa bayinsa, su ba su da wani wahayi da Allah yake musu wanda su za su riko da shi har su saba wa Allah da manzonsa, har kuma suke ba za a yi musu inkari ba. Sabanin Khadir yana da wahayi da ya riko da shi, sai ya ce wa ma fa'altuhu an amri. Sannan abu na uku, lokacin da suke hujja da kissar Khadir da annabi Musa a kan abin da yake faruwa ta ɓangarensu da mabiyansu, a nan suna tauyewa Khadir da suna tauyewa annabi Musa matsayinsa, domin su suna ɗaukan kansu a matsayin Khadir, wato su ne waɗanda suke da ilimi mai yawa, annabi Musa kuma suna aje shi a matsayin awam gama garin mutane da ba su san abin da ya dace ba, waɗanda zahiri kawai suke ji. Ta ga anan akwai tauye matsayin annabi Musa alaihi salam. To wasu da gangan suke yin haka, da gangan suke sanya annabi Musa a matsayin awam, su kuma su ɗaukaka matsayin sama da shi, saboda suna fifita ya lissata a kan annabi. Kamar yadda wani rashi yake cewa maqamun nubuwati fi darajatin fawqar rasul wa duna al-wali, matsayin annabi a lahira matsayi ne wanda yake fawqar rasul, ya ɗanɗana manzo, wa duna al-wali amma bai kai wali ba, kaga waliyin shi ne a ƙoli sannan annabi sannan manzo, wato manzo shi ne na ƙarfi. In an ce mutum manzo su a nasu tunanin shi ne na ƙarfi a martaba, shi ne na ƙasa, sannan wanda yake sama da shi shi ne annabi, sannan na ƙoli shi ne waliyi. Al-Hakim al-Tirmidhi ya yi wannan a cikin littafinsa Khatm al-Wilaya, wanda har ta ja mutanen garinsa, malaman garinsa suka ce wannan ya zama jinji ya kafirta. suka tafi shi a gaba a dalilin da yasa hijira ya bar garin kenan. Al-Hakim al-Tirmidhi ne wanda ya kafa fatul wilaya, wanda ya kirkiro bid'ar cewa walisaka ita ma tana da tukamaki kamar da Annabi ta kace da tukamaki. Sannan dalili na hudu, fita daga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama bata halatta ba zuwa ga wata shari'a daban. Iskar Khadr da Annabi Musa ta faru cikin Bani Isra'ila. Allah maɗaukakin sarki bai umarce mu bauta wa Allah da aikinsa ba. Domin Allah yana cewa tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wannan dai al'umma ce qad khalat wa tasafi'u laha ma kasabat, abinda ta tsoruta na ta da ita za ta more shi, wa lakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata ku za ku more shi. ولا تسألون عما كانوا يعملون فما ذا تنبيكم وما ذا علمكم في أي كتابة. وذوبا الله مدعوكتين سلسي يا أمركي مريم يا أمركي زكريا عليهما السلام بسيوا تكامي باكين سيدا جمجانا وان قانا أكو الله أمركي أينهم زكريا دواننا يا أمركي مريم دواننا يتي فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن التوبة. Har idan kin gamu da wani mutum kin ga ɗaya daga cikin mutane ke kike inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya, nayi wa Allah madaukakin sarki ba kafi a yau, na kame bakina ba wanda zan yi magana. Sannan Annabi Zakariya alayhi salam shi ma Allah ya ce da shi qala ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya, ayarka shine kada kayi magana da mutane na tsawon kwana dare dare laki guda uku. To wannan shari'a suke Allah ya dora musu wannan kame bakin su a wannan lokacin, kuma yin su yi haka din shine ibada a wannan lokacin. To sun a yau wani ya halatta cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya da azumin da Allah ya hala ya fatanta masa, azumin da aka sani na watan Ramadan ko azumi na Lailatul Qadr, kawai wata rana ya fito ayi da shi yayi magana yake ba zai magana ba inni nazartu lirrahmani sawma, ya halatta ga mutum yayi wannan in an tambaye shi hujja yake shi ma yana koyi da Maryam ne alaihi salam ko yayi magana a tambaye shi yake yana koyi ne da Zakariya alaihi salam shi ma dan haka kwana uku ba zai magana da kowa ba, ya fita kasuwa sai dai duli a taba kayansa ya nuna yayi haka ya koma dai ayi magana yake bauta Allah yake da wannan, kaga babu takka, babu wanda zai faɗi wannan. To haka ma Khadir tsakanin abin da ya faru da Musa, addinin Annabi Musa, shari'ar Annabi Musa da shari'ar Khadir ba ita ce shari'ar mu ba, saboda haka ba wanda yake da hujja ya fake da inuwar Khadir ko inuwar Annabi Musa ya yi ta abin da ya ga dama ya ce shi ba za a umarce shi ko a hana shi ba. Ku duba Annabi sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba ɗaya. Kowane annabi kamar yadda yake ana aikan shi ne zuwa ga mutanensa su kadai, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam an aike shi ne zuwa ga mutane gaba daya, mutum da aljan gaba daya, har lokacin da almasihu Isa almasihu zai sauka a ƙarshen zamani, shi ma idan ya sauka zai yi shari'a, zai yi hukunci ne da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai yi hukunci da shari'ar Al-Qur'ani, ba lingida zai yi hukunci da ita ba a taura ba. Kun ga kuma Isa almasihu yana daga cikin manzannin nan ulul azmi guda biyar, kuma shi ne khatamu anbiya bani Isra'il. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bi, kuma shari'arsa zai aiki da ita lokacin da za a saukar da shi a ƙarshen zamani. To idan har Annabi sallallahu alaihi har Annabi Isa alaihi salam bai da damar ya koma kan shari'arsa na bani Isra'ila ila wani kuma yanzu wanda zai ce ya koma kan shari'ar Hajir Khadir, wato yana kan hanyar Khadir ne, saboda haka sai fa zai yi abin da ya ga dama. Kaga babu shakka wanda ya tafi tafarki. Sannan kuma Annabi Musa da shi kansa Khadir duk abinda suka yi ba su yi shari'ar Allah ta waye ba, ba su yi wa nafsi ta waye ba. Sai dai Annabi Musa a lokacin da ya ga Khadir yana yin wasu abubuwa ya yi ijtihadi ne a matsayinsa na annabi, domin a shari'arsa da ma shari'ar kowane annabi an haramta kisan kai, ya ga an yi kisan kai dole ya yi magana. A shari'arsa da shari'ar kowane annabi an hana ta'addanci akan dukiyar wani, ya ga an yi ta'addanci akan dukiyar waɗannan mutane dole ya yi magana. to kaga a cikin nan bai fita daga shari'ar ta ba sai ma Khadir abinda yayi wahayi ne Allah ya masa ya sanar da shi wani abu wanda zai sa shi ya dauki wannan mataki da Annabi Musa a lokacin bai sani ba kaga shi ma bai fita daga shari'ar ta ba to kai kuma yau ka zo kana yin wasu abubuwa da shari'ar ka ta hana a gan kana lalata kana shan zina kana luwadi kana zina kana shan giya kuma a saka ka ce sai shari'ar Khadir take sanda kana shari'ar Khadir sai ta baka dama kai wannan a'a shari'ar Khadir Annabi Khadir yayi aiki da shari'ar ta haka nan Annabi Musa yayi aiki da shari'ar ta kai ba me zai hana kai aiki da shari'ar ta ka fita daga shari'ar ka ce kana kan shari'ar Annabi Musa ko Annabi Khadir sannan bayan wannan Khadir lokacin da yake magana da Annabi Musa yana nuna bai daidai ba ba yana kama shi da laifin inkari ba ne yasa ya masa inkari a yana kama shi da laifin bai tambaye shi hujja ba ya kamata ya tambaye shi hujja ko ya tsaya ya baki labarin abinda ya faru sannan ya ga cewa ya dace ko bai dace ba ba shi mabda'in inkarin yake inkari ba inkarul munkari wannan har a shari'ar Khadir din shi kansa wajibi ce dole ne idan aka gaba daidai za a yi inkari to inda Annabi Musa ya gaggawa shi
wannan kuma yana cewa malam su ma Hausawa suna tabbatar da istiwa'i inda
daidai shi ko ba za a masa inkari ba da zai iya bayarwa akan an halatta masa yayi abin da yake haramun duk da suke bayarwa kamar da yake a rubuta a cikin littafin su kamar Jawahirul Ma'ani abinda suke cewa shi wali yakan boye ibadarsa saboda baya san ya kwata-kwata wani ma wali baya san a gane don suna cewa sanin wali ma'arifatul wali kamar da yake cikin Jawahirul Ma'ani as'abu min ma'arifatil lahi sanin wali ya fi wahala sama da sanin Allah sanin Allah ya fi sauki amma wali akwai wahala wajen gano shi to wai shi wali yakan lullaba kansa ya rufe kansa ba to da haka in yana nafida kana fitowa yana ganin ka sai rikiɗe sai kawai ka gan shi yana yin wani abu na ma'asiya sai gan shi yana saɓan Allah a haƙiƙa nafida ke kalloli yake ba saɓan Allah ke ba ko yana ta tsakiyar karatun Qur'ani ko zikiri kawai da ya hango mutane kawai sai a gan shi yana karta yawon Qur'ani sai a ga karta da fulo a gabansa to wai saboda shi ba shari'a to kai kuma in ka buɗi baki ka masa inkari ka halaka sai ka yake haɗari wali ko sayinka ka gan shi yana wani abu kai za ka halaka to kaga wannan koma suka buɗe kansa kawai a ga mutum dubu dubu cikin laifi sai a yi shi ko ba za a ɗauka laifin yake ba a nan da ya yi wani wurin da yake yi to kaga aka buɗe wannan koma ba ɗan iska ce ta iskancin su ba ko aka taɓa ce ka san matsayi ba domin kamar yadda Muhammad Amin al-Kurdi al-Natadabbi yake faɗa a cikin littafin sa Tanwirul Qulubi fi Alati Allam al-Ghuyub yake cewa wa kun indahu kalmaiti indahu gasilit يقلبه ما شاء وهو مطاوع ولا تعترض فيما جهلت من امره عليه فان الاعتراض تنازع وسلم له فيما تراه ولو يكن على غير مشروع فسلم مخالفه يكفي كذب اغبى سيهنك كما جاوى اغبى ميونكنت ينا جدياتا يد يكي سوء يتكما تنا بعد كي yace wala ta'tarif kada ka nuna rashin yarda cikin abin da baka gane ba na al'amarinka domin nuna itirazi ka ce dan ne wannan jayayya ce take da ka sallama masa cikin duk abin da ka gani walau ya kun ala ghairi masru'i ko da ba shari'a ba ce wanda yana da a cikin littafin Sheikh Ibrahim Ruhul Adab an ka ruhul adab ko? sai ka jinta ta sai ba ka ruhul adab wanda ya yi ake a ihar ɗanka ka saba wa ce in ya umarci ka ko da abin ya saba shari'a ko da abin nan kana ga ya saba wa shari'a sai ka take ka saba ba to kaga wannan ya sallama sai ki talaba aka li makhluqin bima asiyatil khaliq inma ta'atu fil ma'ruf inma ta'atu fil ma'ruf على المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه حتى من قال لكم المسلمين المسلمين واجبين ان تبيعوا cikin abin da yake sai da abin da baya so sai idan an umarce ki da sabon Allah manzo Allah ce idan an umarce ki da sabon Allah fala sam'a wala ta'a babu ji babu biyayya to kaza ace koda ya kai biyayya kada kuma kai ikirari kaga wanda ya saba addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na bakwai inkari da Annabi Musa alaihi da Annabi Musa alaihi salam yayi dalili ne da yake nuna fitra wato kyakkyawar halitta da Allah ya halitta dan Adam da ita ba za ta taba ganin munkari sai shi ba Annabi Musa duk da ya dau alkawari ba zai yi inkari ba ta tajiri in sha Allah sabira la ta'ti laka amra za ka same ni mai hakuri da zan saba maka uku amma duk da haka da yaga an yi wani abin da ya saba shari'arsa sai ka sa daurewa wannan ya duk wanda yake da fitra halitta lafiyayya ba gida a ku shirka da wuya ne ayi wani abin munkari wato duk da kin da bakkaci ba ko da abin yana da wani wajahi a shari'a din da sai wannan abin da zamu fahimta daga Annabi Musa alaihi salam kenan fahimta da maziya tufanci suka yi wa kissa fahimta ce bala gurbi kuma abinda suka kafa a kan ta shima bala gurbi ne sahabbai da tabi'ai da mabiyansu gaba daya ba su yi wannan fahimtar ba don haka babu wani sahabi da yake za a yi masa inkari ko yake kada a yi ma wani sirrin inkari a gina alaƙar sirri da mabiyansa a kan sa babu wani sahabi da ya yi wannan saboda haka abu ne wanda yake hankali da zai yankan sufaye sun samu wani fasahi a cikin kissar Annabi Musa da Fajr wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran limaman shari'a gaba ɗaya ba samu wannan fasahi ba har sai da su waɗannan suka fake da wannan fasahi suka ce ana ba su wani ilimi na dindi saboda Allah ya ce wa allamnahu min ladunna inna suka ce to su waliyai suna samun ilimi na dindi wai shi ilimi na dindi daga Allah kai sai ake karɓo shi ba a buƙatar wasiɗa kun ga ilimin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa akwai wasiɗa ta Jibril alaihi salam ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai da dindi ba ya buƙatar wasiɗa haddathani qalbi ar-rabi direct qalbi ar-rabi to idan da san akwai wani ilimi da dindi har idan da gaske ne akwai wani ilimi da dindi ba safe duk wani ilimi da dindi da wanda ba da dindi ba saboda haka wannan ilimi da dindi da wasu ke kafafa da shi ba shari'a ba ce wata shari'a ce sabuwa ba shari'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka wannan ilimin ba ladunni ba ne ba ladunni ladunni lahi ba ne min ladunni shaytani ne ko shayatin ya inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyajadilukum fa in ata'tumuhum innakum lamushrikun shaytani ne suke wahayi zuwa gare ku ko suke wahayi zuwa ga masoyansu waliyansu idan kuka bi su to babu shakka kun yi wa Allah shirka kuma mu duba cikin kisar Khadir alaihi salam Annabi Musa alaihi salam ce ya Musa sai ma ce wa Annabi Musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamanihi Allah la ina kan wani ilmi da Allah ya dora ni akan sa kai baka san sa ba to idan har ya kasance Annabi Khadir Annabi Khadir ya shar'a da Annabi Musa a wannan babi to bai halatta ga wani shi ma ya zo ya ce yana kan wani ilmi da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kan sa ba Khadir cewa ta baya kan shi yasa ya fita daga cikin abinda Annabi Musa yake ganin ya saba shari'a to waye a yau shi kuma zai ce shi kuma yana kan wani ilimin da Allah baya kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ce Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku saboda haka Khadir ya fita daga Annabi Musa a shari'ar Annabi Musa zuwa wata shari'a sarki ya shar'anta masa amma shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a ce mai wanzuwa har zuwa tashin kiyama saboda haka babu wani wanda yake san da binta wato ko kuma ainihin ya wadatu da barinta kuma babu wani wanda yake yana ita yana da wani ilimi da Allah ya baki ma wannan ilimi ba, wajibi ne akan kowa ya lubuci biyayya ga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama a zahirinsa da baɗininsa, ba ya da hujja idan har ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Da Allah zai raya annabawa gaba ɗayansu sai su bi Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin abinda Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shine tsotsuwa, ita ce madogara guda ɗaya tak wanda kowa da kowa dole, ita ce tafarki guda ɗaya tak wanda kowa da kowa dole ya zo wannan tafarki, babu wani wanda aka so gafiya ba zai zo wannan hanya ba. Allah yana cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda zai kama wani tafarki ba musulunci ba wanda Allah ya babu shakka ba za a karbi komai daga wajensa ba, kuma a lahira yana daga cikin asararru. Saboda haka babu maganar wani ilimi na baɗini wanda za a yi sallama a kansa, wannan duk wanda zai yi wannan da'awa to kamar yana da'awar wata sabuwar shari'a ce sabuwa fil wacce ta saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bin tabaka ne. Allah ya dace mana ganda fatar, Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya babu ikon binta, ya nuna mana bata da waɗanda suka kasa ganewa Allah ya ganar da su, waɗanda suka kasa ganewa Allah madaukakin sarki ya ganar da su, waɗanda kuma suka gane suke musuluncin zama cikin sarki, kai maganin su da abin da ya dace. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.